sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da abin da ya kira wata bukatar gaggawa jiya Asabar ga 'yan majalisar dattawan Amurka ta atura masa karin jiragen yaki da za su taimaka ma kasar ta yaki mamayar da Rasha ke mata, a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar Chuck Schumer. Zelensky ya gana ta bidiyo da mutane sama da 300, ciki har da senatoci da wasu 'yan majalisar wakilai da mahadimai, a lokacin da Schumer ya kuduri aniyar yin duk abin da yake iyawa wajen ganin a tabakinsa an taimaka ma gwamnatin ta Ukraine ta wajen tura jiragen. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana jiya Asabar da ministan harkokin wajen Poland Zbigniew Rzeźko da ke iyakar kasar Ukraine. Blinken ya ketar kan iyakar ya dan shiga kasar ta Ukraine don ganawa da ministan harkokin waje Dmytro Kuleba, wanda ya buƙaci ƙarin gudunmawar kayan yaƙi don su fitattaki Rasha. A halin da ake ciki kuma, wani jirgin saman Rasha ya sauka filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Washington jiya Asabar, ya kwashi jami'an diplomasiyyar Rasha fiye da 10 masu hidima ma Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda Amurka ta zarga da kasancewa 'yan leƙen asiri. Amurka ta hana duk wani jirgin saman Rasha shiga sararin samanta bayan da Rashar ta afka ma Ukraine. To amma ta amince jirgin saman Rasha samfurin Ilyushin Il-96 ya sauka filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Dallas. Kamfanin Flight Aware mai bayyana zirga-zirgar jiragen sama ya tabbatar da hakan a shafinsa na yanar sadarwa. Gwamnatin Amurka ta amince da zuwan wani jirgin saman da gwamnatin Rasha ta yi shatarsa don kwasar jami'ai masu hidima ma Rashar a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda aka kora saboda sun saba ma sharuɗan alfarmar da aka ba su ta zama, abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na AFP kenan. China ta yanke shawarar ƙara yawan kuɗaɗen da za ta kashe kan harkokin tsaro da kashi 7.1 cikin 100, wanda shi ne ƙari mafi yawa da ta taɓa yi tun daga shekara ta 2019. Wannan ƙarin muhimmi ne saboda ana hasashen cewa tattalin arzikinta zai yi ƙasa fiye da yadda ya taɓa yi cikin tsawon gomman shekaru da kashi 5.5 cikin 100. A faɗin duniya, ana ta sa ido sosai kan yawan kuɗaɗen da China ke kashewa kan harkokin tsaro saboda halin da ake ciki na rashin tabbas a siyasance, sanadiyar yakin da ake gwabzawa a Ukraine. China ta ki goyon bayan wani ɓangare ko yin tir da harin da Rasha ta kai. Wasu ƙwararru na ganin China za ta nemi damar mamaye Taiwan ita ma. China na ɗaukar Taiwan tamkar wani lardinta, kuma ta sha nuna alamar tana shirin ƙwacewa da ƙarfin tsiya. Yayin da hankalin duniya ya karkata kan Ukraine, ba za a kauda tsammanin sukurkucewar al'amura a faɗin yankin ruwan Taiwan ba, da tekun kudancin China da kuma kan iyakar da ke tsaunukan Himalaya, waɗanda ita da India ke taƙaddama a kai. Abinda Mohan Malik, wani mai bincike a cibiyar nazarin harkokin sashen gabas na kudancin Asiya NESA a taƙaice da ke Washington DC, ya gaya ma muryar Amurka kenan. Kasar Iran ta amince ta bayar da ansar da hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta daɗe tana nema, a cewar hukumomi a Tehran da wannan hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar, yayin da alamomi ke nuna cewa an kusa kawo ƙarshen tattaunawarta da manyan ƙasashen duniya kan yarjejeniyar nukiliyar da ta shiririce. Wannan takardar bayani ta haɗin gwiwar Muhammad Islami, shugaban hukumar shirin nukiliyar farar hula ta Iran, da Rafael Mariano Grossi na hukumar ta sa ido kan nukiliya ta ƙasa da ƙasa, ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da ɓangarorin biyu suka haɗu a Tehran. Ganawar ta kuma taɓo batun gano wasu ɓurƙushin sinadarin uranium a wasu wuraren da a baya ba a bayyana su ba a ƙasar, wanda ake shirin kammala tattaunawa a kai zuwa watan Yuni, wanda wannan kuma wani zance ne na daban baya ga tattaunawar ta yarjejeniyar nukiliya, to amma kuma zai dada sa a kammala su tare kuma da wuri. To amma halin da ake ciki a karan farko, ministan harkokin wajen Rasha ya alakanta takunkumin da Amurka ta kakaba ma Rashar bayan da ta farma Ukraine da yaki da yarjejeniyar ta nukiliyar Iran da ake tattaunawa a kai, wanda hakan ya dada dagula wannan matsala ta diplomasiya mai sarkakiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken jiya Asabar ya ziyarci sansanin yin lalemar harbin da baki, wanda hukumomin Poland suka kafa a wani wurin da kafinnan wani dandalin saye da sayarwa ne a Korzowa, daura da kan iyakar Ukraine, inda yan gudun hijira kimanin 3,000 ke fakewa bayan da Rasha ta mamaye kasar su. Yayin da ya isa kan iyakar, Blinken ya dan shiga cikin kasar ta Ukraine don ganawa da ministan harkokin wajen kasar Dmytro Kuleba, wanda ya yi hasashen cewa za a yi galaba kan Rasha. To amma ya roƙi ƙarin makaman yaƙi don rage salwantar rayuka, wadda ya ce jazamanci muddin ana son yin nasara. A sansanin na 'yan gudun hijira, babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya saurari bayanai masu karkaɗa hanji daga uwaye da 'ya'yansu, waɗanda suka ba shi labaran tafiye-tafiye da suka yi masu tsawo da wahala, da kuma kaɗuwar da suka yi saboda yadda ba zato ba tsammani rayuwarsu ta birkice, da kuma fargabar makomar rayukansu bayan ma sun tsere daga sababin yaƙi. A ƙarshe, gwamnatocin ƙasashen Turai sun sa attajirin Rasha gaba don su matsa lamba ma shugaban Rashar Vladimir Putin ya kawo ƙarshen yaƙin da yake yi a Ukraine. Suna ta ƙwace jiragen ruwa na Alatu da sauran kayan alfarma daga hamshaƙan attajiran na Rasha, waɗanda ke cikin jerin mutanen da aka ƙaƙaba wa takunkumi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu fara sabon shiri, kuma maudu'in shirin namu na 50 shine ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan ƙarin kuɗin man fetur. A wannan shirin za mu taɓo batun ƙarin kuɗin da ma batun cire tallafi a harkar man fetur a Najeriya. Bari in miƙa ku ga abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya, wanda zai fara gabatar da manyan baki a wannan shirin.
Yawa, to jama'a barkanmu da shigowa wannan shahararren zauren VOA, wanda ya saba zama a nan Abuja, kuma yakan ɗauko muhimman darussa a kawo ba da suka shafi a tarihin Najeriya. Zalika kuma wannan zaure ya kamata yana zuwa ne wata-wata, saboda amfanin masu sauraro da kallo da bin wannan muhimmiyar tasha ta duniya, wato sashen Hausa na muryar Amurka. Sannan akwai waɗanda da dama nan sun saba dama halartar wannan gagarumin zaurin. Muna fatan sabbin fiskoki da aka gani su ma za su ci gaba da zuwa duk lokacin da wani lamari ya taso, za mu gayyace su saboda halartar wannan muhimmin zauren. To a yau, in Allah ya yarda, za mu ɗauko darasi ne kan zulumin da ake da shi na ƙarin farashin man fetur, wanda muna jin in Allah ya yarda wata mai zuwa wannan al'amari zai iya faruwa, wato watan Fabrairu kenan. Saboda a yanzu ma halin da ake ciki, wannan tsari na bada tallafi baya cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 nan da muke ciki. Wannan ya nuna idan an cire dukkan tallafin, kamar yadda shi shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Mele Polo Kyari ya faɗa, man fetur ɗin nan fa lita ɗaya ka iya kaiwa naira 320 zuwa naira 340. Wannan ƙari tun da aka yi Najeriya ba a taɓa yin irinsa ba kenan. Don haka kuma muhimman abubuwa da muka lura da su da kan tada farashin kayan masarufi a Najeriya su ne abubuwa guda biyu. Dade abinda aka fi sani shi ne karin farashin litar mai, yanzu kuma sai aka samu kari da tashin farashin dalar Amurka. Wayan abubuwa guda biyu su suka fi tada farashin kayayyaki. Yanzu ma wai in ji masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya aka kare ballantana an janye dukkan wannan tallafin. Kuma abin da yafi ba wa mutane mamaki shi ne tun zuwan wannan gwamnatin take cewa ta cire wannan tallafin. An cire sau ɗaya, an cire sau biyu, an cire sau uku, to watakila wannan Allah ya sa in ma za a cire ya zama shi ne na ƙarshe kenan an gama cirewa. Don mutane da yawa fa lokacin da mai ya koma naira 145 a shekara ta 2016 an ɗauka cewa an cire wannan tallafin gaba ɗaya a sai da sauran tallafi a lamarin. To Allah ya sa waɗannan malamai da ke wannan zauri za mu samu bayanai da na tabbatar akwai masu cewa wannan abun bai dace ba, kamar dan malikin Kebbi Alhaji Musa Abubakar, sannan shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur na Kaduna Engineer Kailani Muhammad yana cewa daidai ne. To da haka za mu samu muryoyi waɗanda za su watakila mara baya ga wannan ko su fahimtar da jama'a yadda wannan lamarin yake ciki. A babban teburi farko muna tare da barista mai nasara Kogo Umar, wanda babban lauya ne ta kowane ɓangare, masanin tsarin mulkin Najeriya wanda yake faɗan kowace aya a inda take, ya ce ma sakin layi na kaza da ma da ba da la. To wannan al'amari yana bamu mamaki kwarai da gaske. Sai kuma wato wakili daga ƙungiyar dillalan man fetur na Najeriya, wato Ipman Alhaji Bashir Salisu. Mahan Bashir, barka da shigowa wannan zaura. To sai kuma muna da gagarumin ɗan kwadagun kowane ma ɓangare, za mu iya cewa ƙwararre kan harkokin titi ko sufuri ma gaba ɗaya, kamar yadda ita Hajiya Madina ta faɗa, wato Alhaji Suleiman Ɗanzaki. Shi Alhaji Suleiman Ɗanzaki kusan in kai hira da shi sai ka shekara biyar gana amfani da hirar ba ta tsufa ba. To sai shi kuma injiniya Kailani Muhammad, kamar yadda muka gabatar, shi ne tsohon shugaban kamfanin matatar man fetur na Kaduna. Ko ana tace man ko ba a tacewa har yanzu dai ba mu sani ba. Muna da dattijan jam'iyyar APC, memba a kwamiti na kamfen ɗin shugaban Muhammadu Buhari, Alhaji Musa Abubakar ɗan malikin Kebbi. To manyan baƙi, barkan ku da zuwa nan kuma cikin zaurin. Ina jin za mu ba da dama ne babu kowa gabatar da kansa. Za mu fara daga Malam Saminu.
Assalamu alaikum jama'a, barkan ku da zuwa wannan zaure. Da fatan yadda za a fara wannan taro lafiya mu gama lafiya. Sunana Saminu Dauda, mazaunin Kansa, mabocin sauraron muryar Amurka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da muka taro wannan zaure mai albarka, Allah shi jagorantar da mu. Sunana Kwamarat Imrana Wadanas, wanda aka fi sani shugaban talakawa, shugaban haɗaɗɗiyar majalisar matasan arewacin Najeriya, jiha 19 hadda Abuja.
Assalamu alaikum, sunana Isaac Jibia.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Yahaya Hassan Iyatawa, ɗan jarida daga Liberty TV.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Tahir Gogogo, ni ɗan jarida ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Sa'adatu Ahmad Bustani daga nan Abuja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, sunana Maryam Muhammad Nasir. Ni ina fafutukar nema wa mata da matasa 'yancin kansu a nan Najeriya.
Assalamu alaikum, sunana Sadiq Muhammad daga jaridan The Liberator.
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Bello dan sarauta, photographer na Liberator.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Marmara daga Tudun Wadar Dan Kaɗe, ni ɗan jam'iyyar APC ne.
Assalamu alaikum, sunana Kamal Zakari Abdu, ma'aikacin NBTI.
Assalamu alaikum warahmatullah, sunana Ibrahim Muhammad, ɗan siyasa ne daga Kiwo Abuja.
My name is Muyiwa Oyinlola. Oyinlola.
Assalamu alaikum. Sunana Engineer Abubakar Kailani, na representing Media Reports Limited.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Muhammad Abubakar, na representing Liberator.
Assalamu alaikum. Sunana Comrade Sambo Jibril Sambo Jada, member kungiyar muryar Mabuda kafafiya da labarai da cigaban kasa.
Assalamu alaikum. Sunana Abdurrahman Kailani Muhammad, ina representing Liberator newspaper.
Sai kuma ita Hajiya Madina Dauda na Dabo, wace ita ce jagorar wannan ofishi na muryar Amurka Abuja, da kuma shi wanda yake kula mana da na'ura, wato Malam Salihu Abolu Salihu, sai Halima Abrao, sai Benjamin Gawan, sai Shamsiya Hamza Ibrahim, sai waye ne ma yake nan? Ina ga shi kenan. To Haji, kawai ina ga za mu fara. Ina ga sai Haji ya fara daga shi barista ko? Daga nan mun zaga insha Allah abinda za a yi. Za a samu a manyan babban teburi ina ga za a samu minti biyu ko? In an samu minti biyu daga nan za mu shiga dummi magana zai iya daga hannu sai ya yi magana.
Yawa sai kuma ka sake faɗin sunanka. To jama'a ina muku maraba da zuwa wannan babban zauren VOA a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ina muku maraba da zuwa waɗanda suka zo daga nesa irin su Alhaji Suleiman Dan Zaki da Dan Malikin Kebbi da Alhaji Bashir Salisu sai kuma ƴan uwana da muke tare a babban birnin tarayya nan Abuja. Ina muku maraba da zuwa dukkanku. To muhimmancin wannan zaure shine mu riƙa tattauna abubuwa da suka damu al'umma domin aikin muke na mu ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa. Ba goyen bayan kowa muke yi ba, aiki kawai muke yi na gabatar da shirye-shirye da ilmantarwa da wayar da kan al'umma akan batutuwa da suka damu mutane. To kaman yau maudu'in namu ko riga kun ji shi daga wajen abokin aiki na Nasiru Adamu Ilhikaya. Martani za a maida akan wannan yunkuri niyyar ƙarin kuɗin man fetur. To mun gayyato barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar domin masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne kuma babban mai shari'a ne ya gaya mana shin 'yan Najeriya na da haƙƙi idan za a ɗau irin waɗannan matakan sai an tuntuɓe su. Akwai Alhaji Bashir Salisu wanda shi yana wakiltan yau manyan hukumar dillalan man fetur wato IFMAN suna alaƙa da man fetur. Shin an yadda su shigo da shi, me yasa sai an shigo da man, ana tace shi a Najeriya ba a tace shi, me ya kawo matsalolin nan? Tunda su ne masu hulɗa da man fetur zai gaya mana abubuwan da ke gudana. Alhaji Suleiman Dan Zaki kamar yadda aka ji gabatarwarsa babban mutum ne gaba ɗaya domin ni tunda na wayi gari na san Alhaji Suleiman Dan Zaki sama da shekara 30 ko fiye ma harkan sufuri yake yi. Kuma babban jami'i ne a NATO. Sai babban injiniya Dr. Kelani Muhammad wanda ya taɓa riƙe kamfanin matatar mai ta Kaduna. Shi ma yau zai gaya mana menene dalilin da yasa har ya zuwa yau ba a tace mai ko kuma ba a ma yin wani amfani da wannan ma'aikatar domin su ma sai an kai musu man sannan ake ma samu a wurinsu. Sai kuma Dan Maliki da zai wakilci yawancin waɗanda suke daga shiyarsa da basu iya zuwa nan yau ba zai magana a madadinsu. Da farko zan ba da na'urar magana ga Dr. Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Barista, idan gwamnati ta yi niyyan ɗaukan mataki a ƙasa, shin akwai haƙƙi na cewa sai an tuntuɓi 'yan Najeriya a ji menene ra'ayinsu kafin a ɗauki irin wannan mataki?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ansa a kai tsaye ita ce wajibi ne, ba wai a tuntuɓi jama'a kawai a ji ra'ayinsu ba, amma a aiwatar da muradin abin da ra'ayin jama'a yake nufi. Saboda tsarin mulkin Najeriya sashi na 14 sakin sashi na 1 ya ce kashin bayan demokradiyya shine jama'a, domin jama'a ake shugabanci. Kuma akan haka nan ne duk wani wanda yake za a zaba a mataki na shugabanci ko wani iri ne, to sai ya zagaya yayi zawarcin jama'a kwararo kwararo gari gari lungu lungu. Akan haka ne shi kanshi shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake yakin neman zabe ya zagaya. Akwai lokacin da hafashe waye da kuka akan yanda talaka ko kuma mafi rinjayen jama'ar Najeriya suke shan wahala. Saboda a lokacin nan abinda ake magana man fetur yayi tsada kwarai da gaske, ana ta dagawa har ya fito yayi magana cewa shi bai amince ma akwai wani abu da ake kira tallafi ba a harkar man fetur ta Najeriya. Allah ya taimaka aka zabe shi. Sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban ƙasa shine babban jami'in gwamnati a Najeriya, kuma shine komandan askarawan sojojin Najeriya, kuma shine wanda yake da alhaki karkashin sashe na 147 da 150 da 174 da 153 ya nada ma kanshi mukarabai waɗanda za su rike mai sassa a amana. Saboda shugabanci ba jari bane ba, amana ne. Bayan nan kuma sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya ce don harka ta tattalin arzikin ƙasa a tabbatar da adalci da daidaito, a kuma tabbatar da muradun mafi rinjayen jama'a. A nan a ƙarƙashin wannan abu lokaci ba zai ba da dama ba, ina da tambayoyi kusan guda 70 da nake so. Idan shugaban ƙasa da zai nemi ansa waɗannan tambayoyi to za su taimaka wajen gano bakin zaren. Shin da gaske ne akwai wani tallafi ko kuma babu tallafi? Saboda na farko kai shugaba Muhammadu Buhari kai ka fi kowa cancanta, ka fito mana da maslaha akan wannan matsala. a matsayinka na tsohon shugaban kasa kamin wannan hawan, a matsayinka na tsohon minister Mon Peter kamin wannan hawan, a matsayinka na kuma wanda ya taimaka aka zabi dan Najeriya ya zama shine babban magatakarda hukumar kungiyar kasashen Mon Peter ta duniya baki daya, a matsayinka kuma na yanzu haka kai ne babban minister Mon Peter, to saboda haka kana da nauyi guda kamar biyar kenan akan ka akan wannan harka ta magana Mon Peter, ba magana ce ta neman shawara wani ba. Tambayoyin da zan yi shine, ina alƙawarin da aka yi na cewa za a gyara matatun Mon Peter, menene dalilin da yasa har yanzu sai an fitar da Mon Peter din mu waje a tabbatar da su? Na biyu, an kai wannan doka da ake kira dokar gyara harkokin Mon Peter ta kasa, wato Petroleum Industries Act PIA, a ƙarƙashin wannan an rushe hukumar daidaiton cikon kuɗin dako na Mon Peter, wato equalization, an rusa hukuma wadda take ta shafi PPPRA, wato hukumar da ke daidaita farashin Mon Peter, an rusa duka waɗannan saboda an ce gwamnati za ta cire hannunta a harkoki, za a samu kamfanoni waɗanda za su yi wannan harka. To idan gwamnati ta cire hannunta, ina kuma wani tallafi ya taso? Na uku, menene dalilin da ya sanya har yanzu Mon Peter din ake fitar da shi sai an tace waje akan tsadar kuɗin farashin dala, sannan a kawo shi a yi lissafin shi, sannan a bamu shi a wurin famfon gidan mai? Bayan nan kuma ɗai an gano wurare da dama kamar kudancin Borno da kudancin Benue da ɓangaren jihar Jigawa da ɓangaren jihar Naija, wato can wajajen su Bida, an gano tsakanin Bauchi da Gombe, an gano wajajen ɓangaren Faskarinmu a Katsina, an gano wajajen kogin Rima da suke dake Sokoto Rima. To duka waɗannan abubuwan an gano akwai mai, menene dalilin da ba za a sanya jari a tsotso man nan domin a samu yalwatar shi, a samu wadatattun kuɗin da za a yi ayyukan gwamnatin ƙasa? Menene dalilin mai ake jira?
Da wannan tambaya ta barista mai Nasara Kogo Ibrahim Umar, za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu dora. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren, da abokan aikina Nasiru El Hikaya, Benjamin Gowon, Awali Salihu, Halima Abdurra'uf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban, masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan ya ji an ce birnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin, amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja. Kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali, ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi. Malam, ko menene sunanka?
Sunana Isiyaku.
To Malam Isiyaku, naga kana saida rake, kamar daga wace jiha kake?
Ina jihar Jigawa.
O kai dan jihar Jigawa ne? A ina a jihar Jigawa?
Kafin Hausa local government.
O kai dan kafin Hausa ne local government. To me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake?
Wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci, na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake.
Kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin?
Allah, na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake.
Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati, shin kai kayi karatun boko kuwa?
Shin nayi karatun boko.
O kayi?
Nayi karatun boko.
Okay, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka?
Kai, ban dau mataki da yawa da dama ba, kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi.
Kamar kayi primary ne ko secondary?
Na yi secondary.
To yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa?
Jarin rake na ya kai kamar kimanin 6,000
naira 6,000. To kamar a rana kana kamar cinikin nawa?
A rana kamar cinikin 7,000 ko 8,000.
A wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama?
Ina cikin Bilat Asokoro.
Okay, anan kake zama? To kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa? Nawa kake biyan kudin haya a wata?
Ina biyan kimanin haya kamar naira 5,000 a wata guda.
Baka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta, baka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri?
Ina tunanin anan kamar zan fi samun alheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Yeah.
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.